الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 23 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 14 ga watan biyu shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunna na Al-Sheikh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Darasi da ya gabata mun gama bayani akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida, wanda ita wannan mas'ala tana daga cikin jumlar mas'alar imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa. Wanda kasancewar komai Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni ya riga ya hukunta, ya ƙaddara, ya zartar komai, kawai illa a yi jiran lokacinsa. Wanda bayani ya gabata akan wannan mas'ala, to shine anan malam yake faɗa, yake cewa thumma khalaqa adama bi yadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Sannan Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya halicci annabi Adam alayhi salam da hannunsa wanda yake mai karamci, wanda wannan wata karramawa ce ta musamman wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kwanci annabi Adam da ita daga cikin dukkan halittunsa, domin gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai da kasai, da su sammai da kasai kin gaba daya, Ubangiji ta'ala ya samar da su ne ta hanyar kunfaye kunu. cewa kasance take yinki abin sai ya kasance daidai da nihin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda ya faɗa innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, lalle fadar mu ga wani abu da muke nihin samar da shi ko rasar da shi, idan mun nufaci haka Ubangiji ta'ala ya ce mukan ce kun kasance fayakun sai ya kasance daidai da nihin, kamar yadda ya faɗa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. To amma shi annabi Adam alaihi salam da Allah ya tashi halittarsa da hannuwansa masu karamci ya halicci annabi Adam, shi yasa yazo a cikin hadisu shafa'a, ko kuma kafin haka Allah ya faɗa a cikin suratu Sad, qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali. Ubangiji ta'ala ya ce ya kai Iblis, mi ya hana ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwana, shin kai girman kai ne ga barin umarni na, ko kuma daman kana daga cikin waɗanda suke masu ɗagin kai masu nuna isa da jiji da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? To don haka wannan aya tana tabbatar mana wannan khususiya ta annabi Adam alaihi salam, Allah yake bance shi da wannan daraja. To shi yasa yazo a cikin hadisu shafa'a, a ranar kiyama lokacin da al'ummu suka je gun annabi Adam alaihi salam da nihin ya shige gaba ya nema musu alfarma da ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala, a rabe hukunci kowa ya san makomarsa, daga cikin zigawar da al'ummu za su ma annabi Adam da wasawar da za su yi masa cewa ya Adam ya kai babanmu, kai ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka da hannunsa kuma ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta, ya umarni mala'iku ya umarci mala'iku cewa su duka su yi maka sujada, kuma ya zaunar da kai a gidan aljanna. Ya Adam ba za ka nema mana ceto gun Ubangijinka, shin ba ka ganin yanayin da muke ciki na kunci da wahala? To don haka wannan shi ne malam yake bayani, kuma a ƙarƙashin wannan bayani akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu, hannu wanda ya dace da girmansa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin ayoyi sun wuce a lissafa, haka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata akan haka, sai ya ce wa askanahu jannatahu, ya zaunar da shi aljannarsa, wa qabla zalika lil ardi khalaqahu, amma tun kafin haka tun can Allah ya halicci annabi Adam saboda wato saukar da shi zuwa ƙasa, daman Allah ya kaddara Adam ba zai dawwama a aljanna, wannan shigarwa da aka yi masa na farko Allah ya kaddara cewa zai aikata abinda zai zame masa sababin sauka daga gidan aljanna ya rayu a doren ƙasa, wanda kwa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta to akwai hikima, an gane ko akwai hikimomi waɗanda sun wuce a lissafa, wanda kasancewar yana daga cikin hikimomin domin Adam ya san ƙarshen uquba ga duk wanda ya saba umarnin Ubangijinsa, cewa duk wanda ya fandare ya saba ma mahaliccinsa to akwai wata uquba ta musamman na tafi, kamar yadda uqubar da Allah ya ma annabi Adam da ya saba umarninsa ya ci itaciyar da aka hane shi ya ci, sai Allah ya saukar da shi daga cikin wannan ni'ima aljanna, Allah ya saukar da shi zuwa doren ƙasa, wannan yana daga cikin hikimomi. sannan kuma yana daga cikin hikimomi dan annaba Adam ya gane babban makiyin shi ya kiyaye shi kuma dan zuri'arsa su ma su yi ta kansu, wanda daman tun kafin ya ci itaciyar Allah ya faɗa masa haza aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ubangiji ta'ala ya ce wannan da kake gani Iblis makiyinka ne, makiyin matarka ne, don haka kar ku sake ya fitar da ku daga wannan aljanna da na zaunar da ku. In ka sake ka fita ya kai Adam, Ubangiji ta'ala ya ce fatashqa, ya ce zaka wahala. Kuma haka ya faɗa a cikin suratul A'raf, alam aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, shin da mun ban faɗa muku ba cewa shi shaytani makiyi ne naku wanda yake mai bayyanar da kiyayya a fili? Wannan Allah yana jaddada ma annabi Adam bayan Iblis ya jefa masa wasi-wasi ya ingiza shi zuwa cin itaciyar da Allah ya hane shi. Sannan yana daga cikin hikimomi dan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya kaddara, wato ya zartu. Daman Allah ya kaddara annabi Adam za a saukar da shi ne zuwa duran ƙasa, a ita zai rayu, a ita zai mutu, kuma daga cikinta za a rayar da shi a yinin alkiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Bayan an saukar da shi zuwa doren ƙasa, Ubangiji ta'ala ya ce fiha tahyauna, a cikin wannan ƙasa za ku rayu, wa fiha tamutuna, a cikinta za ku mutu, wa minha tukhrajuna, kuma daga cikinta ne za a fitar da ku idan alkiyama ta yi. To shine anan wato malam yake faɗa, yake cewa walil ard wa qabla zalika lil ard khalaqahu, tun kafin haka daman Allah ya halicci annabi Adam domin saukar da shi zuwa doren ƙasa. Don haka wani hafu an shajarati ya hane shi game da kusantar wata itaciya daga cikin itacen aljanna. Ubangiji ta'ala ya hane shi cewa kar ya kusace ta da ci, kamar yadda ya ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin qad nafadha naqabahu alayhi bi akliha wa nahahu an shajaratin qad nafadha qabahu alayhi bi akliha, wanda tuntuni hukuncin Allah akan Adam alayhi salam game da cin wannan itaciya ya riga ya zartu kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50. Tuntuni Allah ya kaddara duk abin da zai wakana ya zartar da shi. Thumma btalahu bima nahahu anhu minha, sannan Ubangiji ta'ala sai ya jarrabi Adam game da abin da ya hane shi minha, na cin wannan itaciya. Allah ya hane shi kar ya ci, kuma Allah ya jarrabe shi da cewa ya ci saboda alkadarin shi ya zartu, saboda kuma abin da ke karkashin haka na hikimomi. Ai Hausawa suke cewa in ba dan kamar in ba dan wato haske ba da komai bai bayyana ba, a sababin cin wannan itaciya ya bayyana ga annabi Adam da zuri'ar shi wannan babban maki. Shine ya ce thumma btalahu bima nahahu anhu minha, sannan sai ya jarrabe shi game da abin da ya hane shi na cin wannan itaciya. Thumma sallata alaihi aduwwahu fa aghwahu alaiha, sannan Ubangiji ta'ala sai ya saka ma bawansa Adam alaihi salam makiyinsa shine Iblis, fa aghwahu alaiha, sai ya hallakar da shi, ma'ana ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici akan cin wannan itaciya. Waja'ala aklahu laha ila al-ardi sababa, Ubangiji ta'ala ya sanya cin wannan itaciya da Adam yayi shine sababin saukowarsa wato zuwa doren kasa fama wajada ila tarki akliha sabilan don haka adam alaihi salam bai samu wata hanya izuwa barin cin wannan itaciya wala anhulaha mazhaban kwata kwata bai samu wata matafiya wanda zai iya kauce ma cin wannan itaciya wanda wannan yana nuna mana duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma bawa to bai isa bai kauce masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi wa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhba'aka lam yakun li yusibak manzon Allah yace ka san da cewa duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri bai zamanto ba da zai kuskure ma duk abin da ya kure maka to ka tabbata tun can ma Allah bai kaddara ba da cewa zai same ka shi yasa anan malam yace fama wajada ila tarki akliha sabilan kwata kwata adam alaihi salam bai samu wata hanya izuwa barin cin wannan itaciya wala anhulaha mazhaban kuma bai samu wata matafiya wato game da kauce mata da zai iya kaucewa thumma khalaqa lil jannati min zurriyatihi ahlan sannan ubangiji ta'ala sai ya halicci wasu mazawwa ga aljanna daga cikin zuri'ar annabi adam fahum bi a'maliha bi mashi'atihi amiluna su ɗan aljanna suna aiki bi a'maliha da ayyukan da suka dace ma aljanna bi mashi'atihi amma da san Allah subhanahu wa ta'ala da nufinsa ma'ana shine ya hure su ya saita su akan aikata aikin da zai zame musu sababin shiga aljanna a gobe kiyama wa bi qudratihi da qudra tasa wa bi iradatihi da nufinsa yanfuzuna su waɗannan bayi suke zarcewa zuwa gidan aljanna kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala nufinsa ne sansa ne daga cikin ƴaƴan adam ya halicci wasu takanas saboda gidan aljanna kuma ya hore su ya saita su ya yi musu dace da aikin da aikata aikin da ba zai taka burki da su face gidan aljanna a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su kamar yadda ya faɗa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ubangiji ta'ala yace ku san da cewa man a'ata duk wanda ya bayar da dukiyarsa ya ciyar da ita saboda Allah yana daga cikin ma'anar a'aba ya aikata abin da aka ce yi wata kai tsara dokokin ubangijinsa abin da aka sa shi ya kwatanta abin da aka hane shi ya hanu wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace fasanu yassiruhu lil yusra da sannu za mu hore shi ga hanya mafi sauki wanda za ta kai shi zuwa gidan aljanna to dan haka wannan yana ƙara tabbatar mana komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da sansa wanda karmu manta ya gabata tun a cikin wato bayani game da imani da alƙadarin Allah da hukuncinsa domin al-imanu bil qada'i wal qadar yana da rukunai guda hudu daga cikin rukunan shine wato mashi'atullahi azza wa jalla wa iradatu mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da nufin sa ma'ana dukkan abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da sansa abin da Allah ya so shike kasancewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba bai nufa ba ba yadda za a yi ya kasance kamar yadda ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to dan haka dan adam yana da mashi'a ubangiji ta'ala yana da mashi'a mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da ta bayinsa. Mashi'ar bayi me biya ce ga mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala? Duk abin da muke so ba yadda za a iya tabbata sai idan Allah ya so, kuma duk abin da Allah ya so wani bai isa ba ya hana. Shi yasa yace liman sha'a minkum an yastaqim, naga duk wanda yake son ya daidaita daga cikin ku ya daidaita. Wannan mashi'a ce Allah ya ba bayinsa, ya baka hankali, ya baka dama ka tsaya kai nazari, kai tunani, ka zaba ma kanka abinda yafi dacewa, abinda amfanin sa zai dawo kanka a nan duniya da makomarsa da makomarka lahira. To hakan zabinka da abinda kake so ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so. Shi yasa a can ai yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura, duk wanda ya nufaci gida na ƙarshe ita ce aljanna. Wa sa'alaha sa'ayaha, yayi aiki saboda ita, aikin da ya dace da ita. Ubangiji ta'ala yace fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura, waɗannan ayyukan su abun karɓa ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kuma abun godiya ne a kansa. To shi yasa a nan ya ce duk wanda yake so daga cikinku da zai daidaita a kan wannan tafarki mai kyakke, to ya daidaita, an ba shi dama. Sai ya ce amma wa mata sha'una, duk abin da kuke so ba zai tabbata ba illa an ya sha Allahu rabbul alamin, sai in Allah ubangijin halittu ya so da haka. To shine a nan ya ce da ya halicci wasu mazawwa ga aljanna daga cikin zuri'ar annaba Adam, sai ya ce fahum bi a'mali habi mashi'atihi aminuna, su ƴan aljanna masu aiki ne bi a'mali ha da aikin da zai kai su aljanna, amma bi mashi'atihi da mashi'ar Allah san shi da nihin shi, shine ya so haka, shine ya saita su ya yi musu dace suke aikata aikin da zai kai su aljanna. Aikin da zai kai bawa aljanna shine tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ya yi istiqama shine ya lazumci da'a ga ubangijinsa, duk abin da aka ce masa ya yi ya kwatanta iya ikonsa abin da aka hane shi ya hannu. Sai ya ce wa bi kudratihi, da kudrarsa, wa iradatihi, da nufinsa, yanfuzuna, su ɗan aljanna sukan zartu zuwa shiga aljanna. Sai ya ce wa khalaqa min zurriyatihi linnari ahla, ubangiji ta'ala ya halicci wasu mazawwa ga shiga wuta, da min zurriyatihi daga cikin zuri'ar annabi Adam, Allah ya kare mu, wanda Allah ya halicce su takanas saboda shigar da su wuta. Sai ya ce fa khalaqa lahum a'yunan, Allah ya halicci idanu gare su, la yusiruna biha, idanun da ba sa ganin gaskiya da ita, ko mun bayyanar gaskiya tamkar rana an gane ko a lokacin hantsi, to su ba sa ganinta. Shine yace fa khalaqa lahum a'yunan, ubangiji ta'ala ya halicci wasu idanu gare su, la yusiruna biha, idanun da ba sa ganin gaskiya da ita. Wa adhanan, Allah ya halicci wasu kunnuwa gare su, la yasma'una biha, kwata kwata ba sa sauraron gaskiya da wannan kunni. Wa quluban, Allah ya halicci zukata gare su, la yafqahuna biha, wadda ba sa fahimtar gaskiya da ita. Dukkan waɗannan gabbai waɗanda su ne mafi mahimmancin gabbai a jikin ɗan Adam, wanda duk wani alkhairi da yake shiga jikin ɗan Adam ta waɗannan hanyoyi ne: ji da gani da zuciya. Ido shi yake gani, kunne shi yake ji, zuciya ita take fahimta ta kiyaye. To gaba ɗayan waɗannan gabbai Allah ya toshe musu. Shi yasa duk wanda Allah ya kaddara masa taɓewa da halaka, to waɗannan gabbai sai Allah ya toshe su. Idan aka toshe su, duk wani alkhairi baya shiga, kuma sharrin da yake ciki ba zai fita ba. Kamar yadda ya faɗa, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Wannan malam ya ciro ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul A'raf, wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal an'ami bal hum adall ula'ika humul ghafilun. Ubangiji ta'ala ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins, tabbas mun halicci dewa daga cikin mutum da aljan saboda wutar jahannama. Takanas Allah ya ce mun halicci masu yawa daga cikin mutane da aljannu saboda wutar jahannama. Ubangiji ta'ala ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da wasu zukata wanda ba sa fahimtar gaskiya da ita kwata-kwata. Wala hum a'yunun la yubsiruna biha, kuma suna da wasu idanu wanda ba sa ganin gaskiya da su. Wala hum adhanun la yasma'una biha, kuma suna da wasu kunnuwa wanda ba sa sauraron gaskiya da su. Sai yace ula'ika kal an'ami, waɗannan bayi Ubangiji ta'ala yace tamkar dabobi suke a wajen rashin fahimta. Balhum abal, Ubangiji ta'ala ya ce kai bari ma sun fi dabobi bacewa, rashin fahimtar su ma ya fi na dabobi. Ula'ika kal an'ami balhum abal, sai ce ula'ika humul ghafilun. To shine anan malam ya ce fahum bi zalika anil huda mahjubuna, su waɗannan bayi wanda Allah ya halicce su saboda shigar da su jahannama, to an sha makance su, an kare su anil huda, gabarin tafarki na shirya. In an yi gabas su yamma suke, ka shekara kana faɗa musu gaskiya, tamkar kana zuba ruwa a bayan ƙwarya, duk wata aya da za ta iya zame ma mai hankali gane gaskiya, to su ba sa ganewa. Me yasa? Saboda Allah ya gasgata, ya cancanta musu wato taɓewa da halaka, kamar yadda ya faɗa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azaba al'alim, lalle waɗanda kalima ta azaba ta gasgata a kansu, Ubangiji ta'ala ya ce kwata-kwata ba sa imani. Koda wata aya, koda dukkan wata aya wadda za ta iya zame ma mai hankali dalili akan gane gaskiya, za ta zo musu, Ubangiji ta'ala ya ce ba za su yi imani sai sun ga azaba ma'abuciyar raɗaɗi ido da ido. Shi ko imanin mai imani lokacin saukar azaba ba zai amfane shi ba, baya amfanar bawa wanda bai yi imani ba sai da azabar Allah ta sauka, to wannan imani baya amfanar bawa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Lokacin da suka ga azabar mu ido da ido, sai suka ce amanna billahi wahdahu, mun yi imani da Allah shi kadai, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, duk wani abu da muke hada bautar Allah da shi a yau mun kafirce masa kwata-kwata, ba mu yarda da shi ba. Ubangiji ta'ala ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, imaninsu bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar. To shi yasa anan yace fahum bi zalika anil huda mahjubuna, an sha makance su, an kare su gabarin bin tafarki na shirya. Wabi a amali ahli nari bi sabiki qadarihi ya'maluna, game da ayyuka na ƴan wuta suke aiki a kan abin da ya yi rigaye na alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala. Tintina Allah ya kaddara cewa ‘yan wuta ne, kuma ya kaddara musu aikin da za su dore a kan shi, wanda kuma zai kai su zuwa shiga wutar. Kamar yadda ya faɗa wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra, duk wanda ya yi rowa ya hana haƙƙin Allah, wastagna yaga cewa ya wadatu da kansa baya bukatar komai a gun ubangijinsa wa kazzaba bil husna ya karyatar da kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace da sannu zamu hore shi mu seta shi lil usra ga mafi tsanani ita ce hanyar da za ta kai shi zuwa wuta to dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana da ƴan wuta da ƴan aljanna tintina Allah subhanahu wa ta'ala ya gama kamar yadda sahabbai suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya lokacin da yayi bayanin cewa tintina Allah ya gama wanda suke ƴan aljanna da waɗanda suke ƴan wuta tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya hukunta sai suka ce to ya rasulullahi mu dogara ma akan abinda Allah ya kaddara dan aljanna di yadda za a yi aljanna za a yi dan wuta di yadda za a yi wuta za a yi mu dogara akan wannan mu daina aiki manzo Allah sai yace a i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu aw kama qala ku dai ci gaba da aikin da aka sa ku kowanne da dan wuta da dan aljanna abun horewa ne abun setawa ne akan abin da aka halicce shi saboda shi in dan aljanna ne to Allah zai masa dace ya hore shi ya seta shi akan aikin da zai kai shi aljanna in dan wuta ne shi ma Allah zai hore shi ya seta shi akan aikin da zai zame masa sababin shiga wuta to shine a takaice anan duka dai bayani ne game da abin da ya shafi cewa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa wato ya riga yi komai zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal imanu qawlun wa amalun wa huma siyani wa nizamani wa qarinan la nufarriqu bainahuma la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman wal mu'minuna fil imani yatafadalun وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إسيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار مالم الله يجي كانسا نافدا والايمان قول وعمل مالن يجي شي ايماني حقيقننسا اغون اهل السنه والجماعه فداشي دا ايكي an gane ko al-imanu qawlun wa amalun shi imani fada ne da aiki haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'in sun tafi akan cewa shi imani fada ne da aiki fada anan akwai qawlul qalb akwai qawlul lisan fada ta zuciya shine kudircewa fada ta halshi shine mutun yayi nudiki ma'ana ya furta wannan kalimatush shahada sannan kuma wa amalun gabbansa su aikata duk wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta to shi wannan babu bambanci tsakanin fadar wasu daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a cewa al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari an gane ku cewa imani fada ne da halshi kudiri ne da zuciya aiki ne da gabbai to in kace al-imanu qawlun wa amalun baye da bambanci da fadar wanda yace al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan fada ne da halshi kudiri ne da zuciya sannan aiki ne da gabbai shi wannan ya dan fadada kenan shi ko wanda ya dunkule kenan qaulun akwai qaulul qalb akwai qaulul lisan sannan kuma wa amalun aiki ne da gabbai to shi yasa idan aka ce imani kai tsaye ta'arifin sa kamar yadda magabata suke fada kenan shine zaka ce qaulun wa amalun yazidu wa yanqus an gane ko ko kace al-imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari wanda karmu manta ya gabata tun nan kusa a darasin mu na muqaddima ta risala ta ibn abi zaid al-qirawani to shine malam sai yake fada sai yace wa huma siyani fada da aikin yace daidai suke babu wani bambanci wani zamani kuma tsari ne biyu waɗanda suke tafe waƙarina ne kuma abokan juna ne an gane ko ɗaya baya rabuwa gabarin ɗan uwansa malam yace la nufarriqu bainahuma dan haka mu ba ma raba tsakaninsu aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a ware cewa imani daban aiki daban da aiki da imani a hada suke don haka farko sai mutun ya furta kalimatu shahada yake iya zama musulmi dan ka kudirce gaskiyar kalimatu shahada a zuciyarka ka san gaskiya ce to amma sai ka ki fada ka ki yin furuci da ita to kudircewar da kai na gaskiyar ta a zuciyarka ba zai amfane ka ba an gane ko duk wanda ya san cewa haka ne girman kai ya hana shi yayi furuci da ita to wannan bai zama mumini ba dole ka fada da halshenka kamar yadda kafirai bayan an shigar da su wuta a ranar kiyama ubangiji ta'ala ke bayyana mana sababin abin da ya kai su wannan wuta kamar yadda yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ubangiji ta'ala yace domin su sun kasance a rayuwarsu ta duniya idan aka ce da su ku ce la ilaha illa allah yastakbiruna girman kai suke ba sa fada waya quluna sukan fada su ce ata ana atariku alihatina li sha'irin majnun an gane ko innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna waya quluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun shin yanzu mu masu dina bautar gumakanmu ne saboda fadar wani mawaki wanda yake mai tafin hankali to kaga anan shine Allah ya maida musu martani bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin bari dai shi wannan da kuke ce masa mawaki mai tafin hankali ubangiji ta'ala yace da gaskiya yazo kuma ya gasgata manzannin da suka gabace shi to dan haka wannan yana nuna menene sababin zuwan su wuta kalima ta la ilaha illa allah in an ce su fada ba sa fada shi yasa wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa imanin mumini baya tabbata sai yayi furuci da kalimatu shahada sai ya fada da halishin shi in ma bibi ne to yayi nuni nunin da zai tabbatar da cewa yayi imani da Allah shi yasa ai in za a lakanta ma bibi kalimatu shahada nuna masa ake ya nuna ya tsaye daga sama an gane dole mutun sai ya fada wannan kalima da ita ake shiga musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illa allah fa idza qalu ha in sun fadi la ilaha illa allah manzon Allah yace fa qad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam tabbas sun tsare dukiyarsu sun tsare jinanan su sai da haƙƙi na musulunci shi yasa ai imanin Abu Talib bai tabbata ba. Lokacin ya zo mutuwa, manzala sallallahu alaihi wasallama yana famar lakanta masa kalimatul shahada, yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah aw kama qala. Manzo Allah yana cewa ya kai amina ce la ilaha illallah, kalima ɗaya ce zaka faɗa ne jayayya da ita a madadinka agun Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu shaytanu guda biyu a lokacin nan, Abu Jahal da shi da wannan Abdullahi ibn Umayya, sai suke ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka zaka kyamata addinin Abdul Muttalib. In manzon Allah ya ce masa ce la ilaha illallah, sai su sake maimaita masa wannan mummunar kalima, wanda kalima ce wadda wato kafiran da sun yi amfani da ita domin kange mutane game da bin gaskiya. Shi yasa yau ko yau wani wanda yake da hamiya bai gane gaskiya, aka ce masa yanzu abinda uwayenka suke kai zaka bari, sai kaga wani jiji da kai ya kama shi. Abinda ka samu uwayenka da kakanninka zaka bari, yo uwayenka da kakanninka ko shekara dubu suka yi suna aikata abu in dai ba gaskiya bane, wajibi ne ka watsar ka rungumar gaskiya. To shi yasa anan a ƙarshe abinda ya bar duniya akan sa cewa shi yana kan addinin Abdul Muttalib, yaki ya faɗi la ilaha illallah, kuma gashi a waƙe-waƙen shi yana tabbatar da cewa abinda manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne, kamar yadda yake cewa a cikin lamiyarsa, wa laqad alimtu bi anna dina muhammadi min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu aw hadaru masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubina. Yace tabbas na yi sani cewa addinin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine fiyayyen addinai gaba daya, duk wani addini wannan addini yafi shi. Yace in ba dan zargi na mutane ba ko jin tsoron azazzage ni a ringa mun Allah wadai a ringa cewa nayi kashin hakuri nayi raki, yace da ka same ni ina mai biya ga wannan addini. To dan haka dan mutun ya kudirce gaskiyar kalimatul shahada a zuciyarsa, in dai bai yi furci da ita ba, to wannan ba a kiran shi musulmi. Sannan bayan mutun ya furta kalimatul shahada, abu na biyu dole ya kudirce gaskiyarta da zuciya, wa atiqadun bil qalbi. Wannan kalima da ka furta da halshenka, ka kudirce gaskiyarta ɗari saman ɗari a zuciyarka. Dalili anan wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kusan da cewa kadai mu'minai na hakika agun Allah subhanahu wa ta'ala sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, sai yace thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokon tuba game da wannan kalimatul shahada. To anan mutumin da ya fadi yayi kalimatul shahada sai dai bai kudirce ba gaskiyarta a zuciyarsa, menene matsayinsa? Shine munafiki. An gane ko? Munafiki kenan, ya furta kalimatul shahada da halshensa amma a zuciyar shi bai yarda da ita ba. Ya faɗa ne dan ya kare jininsa, ya kare dukiyarsa. An gane ko? Ya zamanto yana rayuwa a cikin jama'a ta musulmi, amma a hakika a koyi shi ba musulmi bane. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa makaryata ne ba mu'minai bane. A faɗarsa, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Idan munafikai suka zo maka suka ce mun shaida lalle kai manzon Allah ne, sai ya ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu, Allahn da ya turo ka ya san da cewa kai manzonsa ne. Wallahu yashhadu, Allah yana shaidawa yana tabbatar ma bayinsa, innal munafiqina lakadhibuna, lalle munafikai makaryata ne game da fadar su cewa na shahadu innaka larasulullah, sun fada ne da halshe amma a zuciyarsu babu haka. shi yasa can Ubangiji ta'ala yake fada wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina. Daga cikin mutane akwai wanda ke fada mun yi imani da Allah, mun yi imani da yinin karshe, yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala yace wa ma hum bi mu'minina, alhadi ku ba mu'minai bane. Sun yi haka ne kawai, yukhadi'una Allaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'uruna. Shi yasa wata aya yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, a wata aya cikin suratu Ali Imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. To dole sai mutum ya kudirce gaskiyar wannan kalima da zuciyarsa. Sannan abu na uku, bayan ka fada ka kudirce da zuciyarka gaskiyar wannan kalima, to dole gabbanka su aikata abinda wannan kalima ta zo da su, abinda ta kunsa, duk abinda Allah ya shar'anta na ibada, sallah, azumi, zakka, hajji, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta, kyautata ma mabukata, wannan makwauta, taimaka ma mabukata, duk abinda musulunci ya shar'anta dole ka kwatanta. Abinda Allah ya ce ayi ka kwatanta abinda ya hana ka hannu. Amma in ka fada ka kudirce da zuciya, sannan kuma baka aikatawa ka ce imani daban, aiki daban, to wannan imani bai tabbata ba, har yau mutum yana matsayin kafiri. Kamar yadda murji'a, an gane ku, gulatul murji'a wanda suna daga cikin wato jahamiya, su sun tafi cewa kawai in aka ce imani shine at-tasdiq bil qalb, in dai kawai ka yarda da zuciyarka shikenan, ko baka sallah, baka azumi, baka komai na ibada, duk ayar da zaka sheke ka aikata duk abin da kaga dama, dan aljanna sunanka, kuma agun su mumini ne cikakke, da imaninka, da imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da imanin Jibrilu, da imanin Abubakar, da sauran annabawa, duka ɗaya ne su agun su. An gane, dan haka a wannan aqida ta su Fir'auna ma mumini ne, Iblis ma mumini ne. Shi yasa zaka ga da yawa wasu da suke rayuwa a kasashen Turai, sai ka ji mutun ya ce maka ana muslimun aban wa umma, a ni ai musulmi ne uwa da uba, kuma baya sallah, baya azumi, ya sha giya, ya ci naman alade, duk abin da ya ga dama ya a wai shi musulmi ne, wai a imani, wai kalimar shahada, wai imani kawai gaskatawa ne at-tasdiq, inda yayi zuciyarka ta yarda kawai kai mumini ne, inda wai zuciyarka kawai ka ta yarda to kai shikenan mumini ne, domin su a aqidar su imani daban, aiki daban, kuma imani baya da duwa, baya raguwa, imanin kowa ɗaya ne, da na wanda yake, da na annabawa, da na manzanni, da na kowa, duka ɗaya ne, babu bambanci. To dan haka wannan su ne ake kiran su al-murji'a, an gane ku, an kira su da wannan suna domin sun jinkirta aiki ga barin imani, cewa aiki daban, imani daban. To shi ko shi yasa anan malam yace wa huma siyani, fada, an gane ku, imani fada ne da aiki, sai yace wa huma siyani, daidai suke, babu bambanci, wani zamani kuma tsari ne guda biyu waɗanda suke tafe, waƙarina ne kuma abokan juna ne, masu lazimtar juna, wanda ɗaya baya rabuwa ga wani. Don haka malam yace la nufarriqu bainahuma, mu ba ma raba tsakanin imani wato da aiki, wannan aiki shine zai gasgata imaninka, amma dan kai kalimar shahada ka ce ka yarda da ita da zuciyarka, in baka sallah, baka azumi, ba mumini ba sunanka. Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa umirtu an muqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. To shine anan malam sai yace la imana illa bi amalin, an gane ko la imana illa bi amalin babu imani kwata kwata wato sai da aiki duk wanda yace mumini ne baya salla baya azumi da sauran ayyuka na ibada to ba mumini bane la imana illa bi amalin babu imani kwata kwata illa bi amalin sai da aiki wala amala illa bi imanin kuma babu aiki sai da imani don abinda mutum zai aikata to sai da imani ma'ana sai kai kalimatu shahada don haka duk wanda zai zo yana aikata duk wasu ayyuka na ibada bai yi kalimatu shahada bai kudirce gaskiyarta da zuciyarsa wannan ibada da yake aikatawa ba za ta amfane shi abun Allah subhanahu wa ta'ala domin sharadin karbuwar ayyuka shine imani shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa ga waɗanda suka kafirce masa masu aikata ayyuka na alkhairi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ubangiji ta'ala yace mun gabato izuwa duk wani abu da suka aikata na aiki mun maida shi tamkar kura wanda take abin shekarwa haka can ya faɗa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama sadrihim fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wama zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimu ubangiji ta'ala yace misalin abinda kafirai suke ciyarwa na dukiya a wannan rayuwa ta duniya domin taimaka ma jama'a ubangiji ta'ala yace kama sadrihim kamar misalin guguwa ce fiha sirrun wanda ke akwai tsananin sanyi a cikin ta sanyin da ake ce masa jaura kama sadrihin fiha sirrun asabata harsa qaumin zalamu anfusahum wanda ta wuce akan gonar waɗanda suka zalunci kawunansu ka san ita guguwa wanda ke da tsananin sanyi a cikin ta idan ta bi ta kan gona zaka ga gonar nan tamkar an cinna mata wuta duk abin da yake na shuka zaka ga ya kone kurmus yayi baki to ma'ana wannan Allah yana sanya misali ne duk abin da suka yi na alkhairi suke ciyarwa tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya shekar da shi haka a can cikin suratu Ibrahim masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi nishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul bayyin ubangiji ta'ala yace misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amaluhum ayyukansu da suke aikatawa na kwarai ubangiji ta'ala yace karamadi nishtaddat bihi rihu kamar bagar tuka ce wanda guguwa ta bi ta kanta a ce wannan buwaji ne na tuka guguwa ta zo ta bi ta kansa shin akwai abin da zai rage ba abin da zai rage cikin ƴan mintuna zaka ga gabaɗaya ta shekar da wannan tuka shi yasa Allah yace la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu la yaqdiruna mimma kasabu ala shay sai yace zalika huwa dalalul bayyin ba su da ikon da za su amfana da wani abu da suka aikata a gun Allah to dan haka dai a takaice shine anan malam yace wala amala babu aiki a gun Allah aikin da zai samu karbuwa illa bi imanin sai da imani sai wanda yayi kalimatu shahada ya kudirce gaskiyarta da zuciyarsa sannan in yazo da wani aiki na ibada aikin zai amfane shi malam sai ya ce wal mu'minuna an gane ko irin wannan gaba mun wuce da ita tun a cikin muqaddima ta risala shine ya ce yake cewa wa annal imana qaulun bi aqwa yake cewa qaulun wa amalun yake cewa wa niyyatu shine yake cewa wato shine yake cewa wa annal imana qaulun bil yake cewa yake cewa wala imana illa bi qaulin yace wala qaul yake cewa wala imana illa bi qaulin sai yace wala yake cewa wala qaulun wa amalun illa bi niyya yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna shine yace babu imani sai da fada, fadar bata tabbata sai da aiki, fadar da aiki ba sa tabbata sai da niyya, fadar da aikin da niyyar gabaɗaya ba sa tabbata sai da muwafaqatin sunna, dace ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kenan farko in kace kai kalimatu shahada, wannan kalimatu shahada ba ta gasgata sai ka kudirce ma'anarta a zuciya, shine yace illa bi niyya. Sannan sai yace, an gane ku, da yace wala imana illa bi amali, sai yace kuma wala amala illa bi niyya, wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna. Kenan in kai kalimatu shahada farko harshenka ya fada, abu na biyu zuciya ta kudirce, abu na uku gabbai su aikata, da fadar da niyyar da aikin dukkan su kuma ba sa tabbata illa bi muwafaqati sunna, sai ka dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kai a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. To shine anan malam yace la imana illa bi amali wala amala illa bi imani, sai yace wal mu'minuna fil imani yatafadaluna, yace su mu'minai game da imani suna fifitar juna. An gane ko? Suna fifitar juna, wasu sun fi wasu, don haka ba yadda za a yi ka daidaita imanin annabawan Allah da manzanni da imanin mabiyansu. An gane ko? Kenan bayi suna fifitar juna a wajen imani, don haka fiyayye a cikin wannan al'umma shine Abubakar, Allah ya kara masa yadda, bayan annabawan Allah da manzanni fiyayye shine Abubakar, Allah ya kara masa yadda, imanin sa yafi na kowa. Dan haka ba yadda za a yi ka hada ka daidaita imanin waɗannan khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu da imanin sauran sahabbai. To dan haka shine wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, mu'minai suna fifitar juna a wajen imani, wani yafi wani imani, amma sabani su ga murji'a su sun tafi akan cewa dukkan imani na kowa ɗaya ne, babu wani bambanci. Nan malam yana mai da martani ne zuwa gare su, sai yace wa bi salihil a'mali hum mutazayiduna, a sababin nagartattun ayyuka wato su mu'minai wato suke masu dada imanin su, ma'ana imanin su yake daduwa. Dan haka a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa imani yana daduwa kuma yana rabuwa. Me yake kara imani? Kikkiawan aiki. Me yake rage imani? Mumunan aiki, aiki na sabo. Dan haka duk wanda yafi yawaita ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, to imanin sa zai ringa daduwa. Duk wanda yake aikata ayyuka na banza saban Allah, to imanin sa zai ja da baya. Akwai dalilai masu yawa daga cikin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da cewa imani yana da duwa kuma yana raguwa. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.